Barka da hantsi mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin a makon jiya, mun yi bita akan wani taron ƙara wa juna sani da tsangayar ilimin kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero da ke Kanon Najeriya ta yi da haɗin gwiwar Jami'ar Bath da ke Ingila mai taken hanyoyin samar da makamashi don cigaban Najeriya, bayan gudanar da wani bincike ƙarƙashin tallafin Global Challenge Fund. To har ila yau muna tare da bakin namu Professor Adamu Idris Tanko, wanda ya shaida wa abokiyar aiki Baraka Bashir a hira su cewa sabanin yadda ake tunani, makamashin sola yana da saukin kuɗi, sai dai kamata yayi su haɗa ƙarfi da ƙarfi don cimma nasara. Game da batun cewa makamashin sola ne yafi dacewa da jihar Kano, ga abinda farfesan yake cewa.
A kalli al'amarin tare, yadda mun sami yarjejeniya tsakanin mu da su, cewa ga yadda abin ya kamata yi, ya zama cewa mun canza daga yadda da ake zuwa sabon hanya da muke ganiya. Al'amarin makamashi a duniya watakila in an fuskance shi sai ga cewa shine yake gudanar da al'amarin rayuwa gaba daya a duniya. Muddin aka canza alƙibla ba da makamashi, ana ganin cewa yanayin yadda muke samun gudanar rayuwa ma zai canza, kuma ana ganin cewa za a samu ci gaba ne sosai. Shi yasa muke ganin cewa ya kamata gaba daya muraja'a ya zama cewa mun yi wannan abu, muna ganin cewa zai canza alƙiblar yadda muke gudanar da rayuwar mu gaba daya. Al'amarin yadda za a dasa shi shine mai tsada, amma idan za ka dauke shi cikin dogon lokaci sai ka ga ya fi komai sauki. Idan ka ce yau za ka so kaza, daga ran da ka saya ba za ka ƙara sayan komai ba. In ka dasa shi, in Allah yadda, sai kai shekara 10-20 ba ka ƙara yin komai ba. Sai za ka duba abin da ka kona ka kashe aljihunka cikin waɗannan shekaru 10-20, sai ka ga cewa ya zama sauki a gare ka. Wannan shine shi yasa muke buƙatar gwamnati ta shigo, ƴan kasuwa su shigo, duka mu fahimci cewa idan ka bar wa ni da ke misali yanzu ce za mu je, amma idan muka hada karfi da karfi muka zama kamar mu 10, mu 20, mu 30, mu 1000, sai ga abubuwan da za a kashe ya zama da sauki.
A nasa bangaren kuma, Muhammad Danusa Usman ya ce gwamnati tana da muhimmiyar rawa da za ta iya takawa domin ganin cewa wannan nau'i na makamashi ya samu karbuwa.
Sun karba, to amma mushkilan kawai shine yanda za su samu jarin a fara. To in gwamnati ya dan sa musu hannu kadan, to sai kaga cewa abun sai ya dan bude, sannan kuma mutane za su yi yawa a su wanda za su yi amfani da shi. Muna gani kamar gwamnati ne yake directing people, shi gwamnati ne yake da haƙƙi ya dan juye mutane so that mutane su fuskanci me ake yi ma tukuna. To yanda dai suka kawo tsari na nafsalula da wadansu abubuwa, aka sa mutane suka koya, gashi nan yanzu nan abun ya yalwata. Haka ma shi sola, in dai gwamnati zai sa mutane su dan yi ilimi a kansa, sai kaga abun ya yalwata wajen amfani da shi.
To ina dalilin gudanar da taron nan a Kano?
Kano dai ana ganin cewa babban guri ne, kuma Allah ya ba mu jama'a wannan jiha ta mu ta Kano. Sannan na biyu, wannan jami'a ta mu ta Bayero, kowa ya ga yadda ake ta hubasa, aka yadda canza akalar ba da koda wutar lantarki. To wannan abu ne da ya sa idan duniya yana kan Bayero a yanzu, kuma ana ganin cewa wannan guri ne da ya kamata ce an zo an fuskanci a nan wannan jami'a ma ya kuke nan, kuma wanne irin darasi sauran gurare za su dauka. A nan jami'a muna da babban guri wanda ko a yanzu nan ina gani akan hasken rana miki, kuma duk abin da jami'an nan take amfani da shi kenan, tun safe har dare a awa 24 na rana a kwana 7 na sati, ba lokacin da aka zo ka same mu mun dauke su, in dai muna kan wannan so da muke.
Wani tasiri taron nan zai yi, kuma wani irin ci gaba taron zai kawo?
Insha Allah, abinda muke ganin shine gwamnati su dauki wannan al'amarin, kuma ya zama cewa sun ja kowa a jika. A nan gurin akwai ƴan kasuwa, akwai kungiyoyi masu zaman kansu, akwai mu da muke harkar malanta, akwai kusan kowa yanzu yana nan, kuma tare muke so mu kalli matsalar gaba ɗaya mu ce mun samu matsaya guda ɗaya wanda zai yi mana nuni da al'amarin zai ci gaba.
Malama Ummu Kultum Muhammad, wacce take daga cikin mutanen da suka gudanar da bincike a jihohin Kano da Jigawa, ta ce rashin wadataccen wutar lantarki ne sanya mutane neman wasu hanyoyin sauki wajen samun makamashi. Kana ta ce zai iya samar da ayyukan yi ga matasa.
Abinda ya ja hankalin mutane gaskiya shine rashin samun wutar lantarki daga National Grid ya saka mutane dole su nemi wasu abubuwan da za su yi amfani da shi. Banda wannan kuma akwai yanzu kamar a ƙauyuka ko inda kwata-kwata su ba a kai musu wutar lantarki. To dan haka kamar NGOs kamar da Rural Electrification Agency sai suke kai musu wannan renewable sources din. Banda wannan kuma kamar da muka shiga wasu ƙauyukan suna na'am da shi, amma matsalar shine ba a taɓa zuwa an bude musu abin yanda yake ba. Sannan kuma abin na da tsada ba za su iya siye ba, amma kamar electricity haka za su iya amfani da ita da fanka su charge wayoyin su. Kuma abin da suke kiran hankalin gwamnati da raguwar al'umma shine suna da yara matasa waɗanda suke da hazaka inda za a iya nuna musu wannan harkar, za ma su iya amfani da kayanmu na gida su kera nasu, wani suna ganin zai kawo sauki sosai, abin ya lota sosai a irin wannan wuraren sha.
To mai sauraro, da haka za mu yi sallama a yau, sai aka sance da mu a wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe. Adadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Baraka Bashir da ta tattaro mana wannan bayanai da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ne lafiya.